Ministan ƙasa a ma'aikatar man fetur Ibe Kachuku ne ambaci haka a lokacin da yake amsa tambayoyin ƴaƴan kwamitin kula da harkar man fetur na majalisar dattawa inda yace za a raba ma'aikatan kashi hudu kuma kowacce za ta ci gashin kanta wani abu da Kola Bango na kungiyar Sislak da ke sa ido a hulɗan tattalin arziki ke ganin zai haifar da da mai ido
ai wannan kukan dama mun shayi yamin ya zukai kaman shekaru biyu yanzu domin NNPC dama damuwanta shine abubuwa da ya kamata raba ba kamfanoni guda uku shi yake yi domin wani doka inda zaka yi shi kabin da ya kamata sai shafe riba da zaka samu saboda haka raba wannan daidai yake za a rage cin hanci za mu sa ido wanda ya sa investment ku ba shi riban shi
shi ma director a hukumar kula da hannayen jari a Nigeria Mansur Gwarzo ya ce bayan raba ma'aikatar man fetur din to gwamnati ta dauki mataki akan shiyoyin hudu
abinda muke so shine kamfaninnuka na oil kamfaninnuka na power gwamnati ta matsa musu duk su ma su zo hannun jari in akai wannan shine zai iya gyara abu in ba haka ba saboda kamfaninnukan ba su da yawa waɗanda suke da kyau ko yaya in aka cire kuɗi daga wajen sai kaga ta shafi kasuwa gaba daya
a wani bangare kuma kungiyar dillalan man fetur na ƙasa ta yi amanna da matakin da gwamnati ta dauka domin a cewan Abubakar mai gandi ɗakin gari da ke zama mataimakin shugaban kungiyar na ƙasa ya ce matakin zai taimaka wa tattalin arzikin ƙasa
to gaskiya wannan mataki da ya dauka mataki ne mai kyau kware da gaske akan NNPC domin da an tara su waje ɗaya kawai ba abin da suke yi sai kawo mu ainihin gwamnatin tarayya hasara mai dimbin yawa to amma yanzu raba su da aka yi haka daban-daban za a san cewa duk wanda ya laifi daga cikin su za a iya ganewa nan take wannan wuri nan ne ke da laifi kuma dole ne a kyale su zama ainihin masu kawo riba ba wai masu kawo hasara a Najeriya ba
ma'aikatar man fetur za ta samu kamfanin haƙo man fetur da wanda zai fitar da man da kuma na iskan gas da na gudanarwa Madina Dauda muryar Amurka daga Abuja Najeriya